sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Laraba, 14 ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Hajiya Halima Idris, mai ba gwamnan jihar Kaduna shawarwari a fannin kirkire-kirkire da harkokin ci gaba akan batun tsaro da kuma sauransu. Za kuma ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta huta ba sai ta ga an ceto ɗaliban makarantar Dabci da sauran 'yan matan da ke hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram a lokacin da ya gana da iyayen ɗaliban a jihar Yobe. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali, musamman ma garin na Dabci. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace ma azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu, don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a wata makarantar sakandare ta Florida. Minti 17 aka yi ana zanga-zangar, wato kowane minti guda saboda ɗaya daga cikin mutane 17 da aka kashe ranar soyayya ta Valentine, lokacin da wani ɗan bindiga mai shekaru 19 da haihuwa mai fama da matsala ya buɗe wuta a makarantar sakandare Major Stoneman Douglas da ke jihar Florida. A can, ɗaruruwan ɗaliban sun bazu cikin filin ƙwallon makarantar don yin zanga-zangar kan wannan ɗanyen aikin da aka yi a gabansu. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce an shirya yin wannan ƙauracewa ma azuzuwa har sau 3,000 a faɗin ƙasar, ciki har da gaban fadar White House da kuma majalisar dokokin ƙasar ta Capitol. Ƙasar Burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan Rasha, ciki har da korar jami'an diflomasiyyar Rasha 23, bayan da ta yi watsi da buƙatar Burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfarin ta zamanin tarayyar Soviet aka yi amfani da ita a garin Salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha Sergei Skripal da diyarsa Julia. Firaministan Burtaniya Theresa May ta bayyana martanin da aka ɗauka ɗin a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar. Ta ce gwamnatinta za ta gabatar da wani ƙudurin doka na kare ƙasar daga aika-aikar abokan gaba, kuma mai yiwuwa ma ta ɗau wasu ƙarin matakai game da laifukan leƙen asiri. Martanin da ta ɗauka sun haɗa da sauye-sauyen shigen Magnitsky, wanda ka iya kaiwa ga ƙwace ƙadadorin 'yan Rasha da ake zargi da cin zarafin bil'adama, da kuma dakatar da duk wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin Burtaniya da Rasha, ciki har da shirin ministan harkokin wajen Rasha na kai ziyara Burtaniya. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat Connie Lamb ya yi shelar yin nasara da safiyar yau Laraba a zaben majalisar wakilan Amurka na musamman da aka kusan yin kankan na kujerar wata gunduma da ke wajen Pittsburgh a jihar Pennsylvania. Lamb, wanda wannan ne karan farko da ya takarar zaben, ya ɗan sha gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott a yayin yunkurinsa na wakiltar gunduma ta 18 ta Pennsylvania, wadda tungar 'yan Republican ce, inda Trump ya ci da maki 20 a zaben shekara ta 2016. 'Yan Republican sun kasance kan kujerar har tsawon shekaru 15. Sai dai har yanzu jami'an zaɓe ba su fitar da sakamakon ƙarshe na zaben na jiya Talata ba, kuma da wuya kafofin yaɗa labarai su iya hasashen wanda zai yi nasara saboda tazarar da ke tsakaninsu ba ta da yawa. Ƙasar Saliyo za ta gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa cikin makonni biyu masu zuwa, bayan da kowanne daga cikin duka 'yan takarar shugaban ƙasa 16 ya kasa samun akalla 55 cikin 100 daga cikin ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko. Shugaban hukumar zaben ƙasar Muhammad Fa'ali Kwanti shine ya bayar da wannan sanarwar a wani taron manema labarai da daren jiya Talata, mako guda bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar. Za a je zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Samaru Mathew Wilson Kamara da ɗan takarar SLPP Julius Ma'adu Biyo. Kamara, wani tsohon minista wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar APC, ya samu kashi 42.7 cikin 100 na ƙuri'un, wato saura kaɗan ya kama Biyo na jam'iyyar SLPP wanda ya samu kashi 43.3 cikin 100.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mai ba wa gwamnan jihar Kaduna shawara ta fannin kirkire-kirkire da ayyukan ci gaba, Hajiya Halima Idris, ta kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Kuma abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya tattauna da ita akan batun ilimi da tsaro a jihar ta Kaduna. Da farko ga tambayar da ya yi mata.
To, kwanaki an bullo da wani tsari na ciyar da 'yan makaranta kyauta ko 'yan firamare kyauta. Ina aka kwana da wannan tsarin? Shin har yanzu ana tafi da wannan?
Masha Allah, har yanzu ana tafiyar da shi. Ai, mata yanzu sun kuɗance, mata masu abinci ba.
kuma ana samun ƙarin
wallahi, alhamdulillah, sosai. To, ai, saboda kaga wani lokaci yaran su kansu suna zuwa makarantar. Wani yaron ba zai je makaranta ba saboda bai da abin da zai ci. Ba wai abinci kaɗai ne ke kai su makaranta ba, wani lokaci har da makarantun yadda suke. To, amma yanzu yadda aka bunƙasa su, aka masa fenti, kuma yaro yana ganin ga furniture, zai zauna kan kujera da kyau, ga malamai masu wanda suka san abin da suke, su kansu yaran suna zuwa, gaskiya suna zuwa makaranta. Alhamdulillah.
Yanzu idan mun koma kan batun tsaro, idan kin kula, talaka lalle yana wannan ƙorafin cewa ana ta sace-sacen jama'a. Sun ci gaba da abin nan duk da cewa da ake an ɗau mataki, yau kiji an ɗau mataki sai kiga an ci gaba da wannan ɓannar a kama mutum a ce sai ya ba da miliyan kaza, kuma bai da miliyan kaza ɗin. Ba ki ganin kamata a ce gwamnati ta ɗau wani ƙwaƙwaran mataki kan wannan matsala?
Gaskiyar magana, ina ji ban tsammani a cikin gwamnatin jihar Kaduna akwai wani fanni da gwamnati jihar Kaduna ta ba ƙarfi na taimako irin magana tsaro ba. Amma abu biyu za ka zauna ka kalla, matsalar ta wuce matsalar gwamnati, wallahi gwamnati na iyayenta. Yau in ka ce za ka kama hanya Abuja nan, duk bayan kilomita 2-3 za ka ga motoci, wasu motocin ma ba ka ganin su na jami'an tsaro, wasu suna cikin daji. Dan ni an taɓa tare na a titi da safe, amma wallahi ina ɗaukar waya na kira su, ka san minti 2 ba a yi ba, ban san daga inda mota nan ta fito ba. To, amma matsala biyu ce. Matsalar farko shi ne mu mutanen jama'a, wannan da suke sasace su, misali in 'yan gari ne, ba wanda bai sani ba, ɗan wane ne, sun san junansu, amma ba su so a yi. Tsaron ne ba su san a kama. Ɗaya kenan. Na biyu, hanyar Kaduna Abuja ko kuma kamar yadda dadi hanyar Lagos take, duk inda ake kai kawo dole ne aka samu irin wannan abu. To, amma me wasu 'yan siyasa sai suka amfani da wannan damar, ake mai da shi magana siyasa. Amma idan za mu zauna mu kalli abin tsakani da Allah, ba wai magana ce ta waye da ta shafi, saboda Malam Nasiru na kai mai, shi yasa ba kake da jin ana labari. Amma da garuruwa su hanyar Lagos ɗin su ina ne, ba inda ba a sace-sace.
To, madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau ne shugaba Buhari ya kai ziyara a garin Dapchi a jihar Yobe bayan ya je Maiduguri. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya yi hira da shugaban kungiyar iyayen ɗaliban da aka sace a Dapchi akan abubuwan da suka tattauna da shugaban.
Yanzu ina tare da Bashir Alhaji Manzo, kai ne shugaban kungiyar iyayen nan, daliban iyayen nan da aka sace na garin Dabciko.
Eh, haka ne.
Na'am. To ranka dade yau shugaban kasa ya ziyarci makarantar nan na Dabci, har ma an ce ya gana da ku. Kamar da me da me kuka gana ne da shugaban kasa game da batun iyayen naku?
Eh, to alhamdulillah shugaban kasa ya zo ya sanu mu a makaranta na garin Dabci inda aka kashi mana yara, kuma ya zo an ba da dama principal sai nata ni nayi a madadin iyayen yara.
Na'am.
Kuma shi mai girma gwamnan jihar Yobe shi ma ya yi bayani da turanci, sannan da ya gama shugaban kasa ya karba, ya ba mu hakuri, kuma ya jajanta mana, kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin da wani wanda yake karɓayin sa, wanda alhakin abin ya rasa wa yanzu da mai yanzu alhakin na sama da na ƙasa suna nan suna ya kokarin da kuma hanya ta sulhu suna nan suna biyu don su karɓo mana yaran mu su dawo da saƙon da ya kawo mana.
To kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan ƴaƴan naku daga hannun waɗannan mutane?
Gaskiya bai gaya mana ba wannan nan.
To kamar ku me kuka gaya masa?
Eh, mu saƙonmu duk da babu lokaci bai ba mu dama mun yi sadda gaba ɗaya saƙonnin mu ba, amma saƙo ɗaya dai muka samu wanda shine babba a gare mu, na cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannun mu. Wannan shine dai a cikin saƙonnin da muka so mu yi sanar masa wanda muka samu da muka gabatar.
Kamar dukan ku iyayen yara 110 nan ne kuka halarci ko kuma an zabi wasu daga cikin ku ne?
Ah, an ba da dama, da ka san an ce mana ba zai zo da ba, dama to zai tsaya.
Na'am.
Wan ce mu zaɓi wakilai mutum hudu su je su wakilce mu.
Na'am.
Duka kuma an ba mu dama, ai na kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya sun shiga cikin hall.
Na'am.
Hatta mata haka su ma na kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya sun shiga hall.
Bisa rahotanni da muke samu, kamar akwai su waɗannan ƙungiya da ke fafutukan ceto ƴan matan da aka sace da ke babban birnin tarayya Abuja, sun yi barazanar ma za su kai gwamnatin tarayya kotu idan har ba a yi ƙoƙari an kuto da waɗannan matan ba. Kamar ya dangantakan ku yake da waɗannan matan da ke wannan fafutuka?
Eh, to ta an ce mana jiya sun yi wannan fafutuka, amma mu ba su sanar da mu cewa za su tafiya da sun shawarce mu ko za mu tura namu wakilan su je su biya, amma su suka hirya ga su.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali, musamman ma garin na Dabci. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Kuma sauraro, ku mana aikin gafara, ba mu samu dama kawo muku wannan waƙar ba, amma yanzu mun samu kira daga na farko daga Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da Umar Ofisa Unguwa Fulani mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano, Najeriya.
To Umar Ofisa, muna jin ka.
Na ji maudu'in da kike kawo, wanne ne mana dajo da layin ya riga ya kuku ce mini dazu?
Game da ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi ne a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali, musamman kamar garin Dabci, me ra'ayinka?
Shugaban kasa ya kamata ya yi, saboda abu ne mai amfani. Irin wannan abu ya kamata shugaban kasa yana kai ziyara wanda yake ganin cewa ya gano irin matsalolin da suke ciki, sun ne magance su. Amma in ya zauna bin irin wannan ba za a samu korafe-korafe, ko ba zai san al'umma cewa saboda zaɓen su aka yi don al'umma, in da ya yi wa al'umma aiki ba abin da zai yi. Ya kamata shugaban kasa ya jajirce ya kai wa'annan, kuma ya kamata ya haɗa musu da tallafi duk inda ya kai. Ya kamata ya ƙara tsaro a gurin, ya ƙara ƙarfafa tsaro, kuma ya ba su ɗan wani abu, saboda ruwan ciki ake jin da rijiya. In ba a ba su ɗan wani abu kuma ke za a zo a yi bidan, kuma za su na kasa babu wani ɗan kayan aiki. Umar Ofisa daga nan jihar Kano nake cewa a tashi lafiya.
To mun gode Malam Umar Ofisa, yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba.
To Malam Bello, muna jin ka.
Sakutun Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala daga Kwara a Najeriya.
Kamar
dangane da wannan ziyarce-ziyarce da mai girma shugaban kasa yake yi a wuraren da aka dan samu irin wannan matsaloli, to abu ne mai kyau, don ya dan so samu kuɗin da yake musu kai. sai dai gaskiya muna kira ga mai girma shugaban kasa gada dauki matakai na cewa a biya wasu kudaden wasa ko kuma a dauki wani mataki wanda irin wannan tunda waɗannan bayan Allah ɗan Boko Haram an ci lagon zarayensu to ya kamata a bi duk hanyoyin da ya kamata amma ba ta neman kuɗin fansa ba wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta nagode biyoyi
to mu ma mun gode Malam Bello yanzu kuma bari mu je Bauchi
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Sunana
Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba Garba muna jinka.
To lallai abinda shugaban kasa yake yi na ziyarce-ziyarcen garuruwan da ake tashin hankali wannan abu daidai ne kuma haka ake so. Shi kuma shugaban kasa muna ƙara kiran sa da Allah ya yi kokari ya jajirce duk wanda aka sace su a kasan nan ba ma matan dafti bane ko ina a Najeriya nan ai iya kokari a kubuto da su domin a kai su ga iyayensu su kuma jami'an tsaro su babu abin da zamu taya su sai addu'a Allah ya taimake su Allah ya ba su sa'a su ceto kowa da kowa Najeriya nan muna bukatun zaman lafiya ne Allah ya taimake shugaban kasa Allah ya ba shi sa'a mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi nagode
gode mu ma Mallam Ayuba Garba Imam yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi Malami na Kebbi ko kana tare da mu To ina ga malami na Kebbi baya kusa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka mun sake samun wani kiran daga Kebbi
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam da wa muke magana
Ina magana ne da Alhaji Umar Sakatare Wara
To Alhaji Umar Sakatare muna jinka
Yawa, gaskiya ta tabbila ya kamata duk abin da ya kamata ya yi yana da yasin adalci ne kawai. Saboda ina tare da cewa na ji abin da sa ta za a bo mutane Boko Haram ba su bari saboda adalci ne. Don mutum ya ta kashe shi. Ko addinin Allah abin da yake ci na ayi. Amma a ce wa ana shari'a, ana shari'a, haka nan ba su dace ba. A je kashe, duk wanda kashe a kashe.
Alhaji Umaru, wace shari'a ake yi?
A ce an kama Boko Haram wa abu shari'a shekara 60 da wani abu. Kamata ana an mutum ya kashe ana kashe shi kada shi kenan
to game da ziyarce-ziyarcen shugaba Buhari fa a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankalin Boko Haram ya kake ganin wannan
a gaskiya wannan ya kula gaskiya abin da yayi abin ya bude kuma ya kula
to mun gode Alhaji Umar Sakatare yanzu kuma bari mu je Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam da wa muke magana
Malam Mamadan Dauda sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musan Garo muna jinka
To alhamdulillah to babu shakka idan muka dauki wannan zirce-zirce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke abu ne mai kyau kuma da mun ayyukan lura da yawa mutane kin sa dan adam da mun Allah ya kira shi ma dio karal insani a jula to ga wai abubuwan da ke faruwa kenan zaki ga dan adam shi kokarin shi idan akai abu lokacin yake kokarin ba su mutane ba su yarda da wace
Alhaji Musan Garo muna jinka.
Kira kokari. Hello kira jina.
Eh muna jinka. Hello
kira jina.
Muna jinka.
Yawa to jinje to irin wayannan abubuwan ya kamata a rika ba shugaban kasa uzuri ko muna fatan Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya kuma muna fatan wannan ziyarce Allah ya sa zamu alkhairi ga wayannan jawoji da karshe da muke fatan alkhairi Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kajuru. Hello da wa muke magana?
Kuna magana daga Kaduna ne?
To daga Kaduna muna jinka da wa muke magana?
Sunana Sayyidi Shaibu Balika daga Kajuru Kaduna Najeriya.
To Mallam Sayyidi muna jinka.
Mu dai fatan alkhairi zamu yi Ubangiji Allah dai zama da kasan mu lafiya da mu kanmu nan karamar hukumar Kajuru baki daya saboda yanayin da muka kasance.
Amin.
Ya rabu.
To game da ziyarar shugaba Buhari kuma fa a kasashe a jihohin da suka samu kansu cikin tashin hankali me zaka ce game da wannan
ya dan yi kuskure kadan rashin zuwon shi da yayi gaskiyan al'amari da ruwa dan ni ma ina ta wannan bangaren saboda mu muna zaton cewa aka je abu yau ya faru ya kamata yanda yake nuna yana da kishin mu talakawa a ce abin nan da wayan gari kawai kasance a wannan wuri gaskiya ni ma gaskiya na yi yayin rashin zuwon shi da wurin nan
To Mallam Sayyidi amma cha nake ya tura wakilansa
Ai mu shi ya kamata dan shine komandan din kasan gabaki eh ma
To mun gode Mallam Sayyidi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi? Malami na Kebbi, ko kana tare da mu? Kusa yanzu bari mu je Maiduguri.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Maiduguri?
Daga Maiduguri ne, Modu Karangiya ne, Inspector Modu Karangiya ne.
To, Inspector Modu, muna jan ka.
Yaran Buhari yana da kyau zuwa da kidi. Kuma mu a Maiduguri anan dai muna kokari, ya kacin kokarin mu. Amma dai ni abin da nake fata a ba ma General Nicholas karfi.
To, Inspector Modu, mun gode da ra'ayinka, lokaci kuma ya daga mana hannu, don haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labaran wasannin ne akan gasan cin kofin Afirka na mata. Gwamnatin Ghana ta ware kuɗi dala miliyan 8 domin shirya gasan cin kofin na mata na Afirka na shekara ta 2018, wadda ƙasar Ghana ke shirin karɓan bakuncinsa a cikin watan Nuwamba. Game da abinda ministan matasa da wasannin motsa jiki Isaac Kwame Siama ya ce ne, wannan kuɗi domin kwastarima ne a Accra Sports Stadium, ɗayan wuraren filin wasannin da za su ɗauki nauyin wasannin da za a yi na ƙasashe guda 8. Kurarren na mai koyar da Accra House of Folk wasa Frank Nuttall ya gabatar da bukatar lallai sai a biya shi diyyar $10,012,000 da sun ka haɗa da albashinsa da sauran bonusin ɗin da da a bashi da sauran kuɗaɗensa dai da ke a hannun ita club. Kociyan ɗan ƙasar Scottish na bukatan Haas su biya waɗannan kuɗaɗe gare shi kamar yadda yake ƙunshi a cikin kwandunar da ke tsakaninsu. Kuma kakakin Accra House of Folk Kwame Opare Ado ya tabbatar da samun wasiƙa daga lauyan Nuttall da ke bukatan lallai a gabatar da wannan biya na kuɗinsa da ke tare da Accra House of Folk. Sai kuma labarin tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Steve Polaka, wadda shi kuma wato sun ka sallame shi, ya yi alkawarin zai sake dawowa ƙasar Ghana ya koyar da wasa ɗin, ganin irin yawan wato bukatu da club ɗin ƙasar Ghana ke yi na lallai ya komo ya koyar da su wasa bayan Kotoko ta sallame shi a watan jiya. Yanzu kuma bari mu duba kowane irin wainar 'yan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai. Dan ƙasar Ghana Albert Aduman da ke wa Aston Villa wasa ya haska sosai a ƙarshen mako, yayin da ya zura wa club ɗinsa a gasan English Championship nasarar da sun kai da ci 4-1 akan Wolverhampton Wanderers a ranar Asabar. Sai kuma a ƙasar Ingila, inda Jeffrey Schlupp ya taka leda na tsawon minti 75 wa Crystal Palace a kashin da suka sha da ci 2-1 a hannun Chelsea. A ƙasar Spaniya, Sule Mutari ya taka leda na tsawon minti 66 wa ainihin Deportivo La Corona, yayin da suka sha kashi da ci 2-0 a hannun Girona a La Liga. Sai kuma Kwajo Asamoah, wadda ya taimaka wa Juventus a nasarar da suka samu ci 2-0 a kan Udinese a ainihin gasar Serie A. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta zama ƙasar da ta fi kowace haƙo man fetur a duk faɗin duniya nan da shekarar 2023, a cewar hukumar makamashi ta duniya ko IEA. Babbar darakta a hukumar ta IEA Fed Barrow ta ce, yawan buƙatar man fetur a duniya ta haifar da wani gagarumin ci gaba a wannan fanni na haƙar mai a Amurka. An yi kiyasin cewa man da Amurka za ta rika haƙowa nan da shekarar ta 2023 zai kai kimanin ganga miliyan 12.1 daga miliyan 10.6. Hakan na nufin Amurka za ta fi Rasha, wacce ta fi kowace ƙasa haƙomai da yawan ganga miliyan 11 a kowace rana. Ci gaban da aka samu a fannin ƙere-ƙere da kuma inganta hanyoyin da ake haƙar man tare da samar da farashin na mai mai daidaito yasa aka samu sauƙi yadda ake haƙar man cikin farashi mai rahusa. Ko da yake shugaba Donald Trump ya sauya dokoki da dama waɗanda aka dade ana amfani da su, waɗanda suka samar da sassauci wajen yin amfani da filayen gwamnati da na jama'a wajen samar da hanyoyin makamashi na mai da iskar gas, ciki har da samar da makamashin ta hanyar amfani da iska da hasken rana. Hakan na nufin Amurka ta yi kusa da cimma burin shugaba Trump na samar wa fannin makamashi damar cin gashin kansa. Sakataren harkokin cikin gida na Amurka Ryan Zinc ya jaddada shirin samar da sabbin filaye domin samar da makamashin na buƙatar a sa ido a kan muhalli. Tabbas Amurka ta duƙufa wajen zuba hannayen jari mafi girma a filaye mallakar gwamnati da wuraren shakatawa wadda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar. Za kuma a samu kuɗaɗen yin hakan ne ta hanyar da arzikin makamashin ke samarwa. A wani taron tattaunawa da aka yi kwanan nan, sakataren harkokin kula da makamashi Rick Perry ya lura da muhimmancin barin kamfanoni masu zaman kansu su bunƙasa fannin man fetur da na iskar gas. A matsayinta na mai siyar da makamashi, ba wai kawai Amurka tana fitar da gas ne kaɗai ba, a'a har ma da ƴanci, a cewar sakatare Perry. Idan aka yi tunani tasirin da hakan ke yi a duniya, cewa mutanen da suke so mu haɗa ƙawance da su sun kwanda sanin cewa makamashin Amurka na zuwa ƙasarsu, za su iya kaucewa dogaro akan ƙasashen da za su iya tauye musu wannan haƙƙi da waɗannan ƙasashe ba sa mutuntawa. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
A takaice, dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace ma azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu, don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a wata makarantar sakandare a Florida. Shahararren masanin kimiyyar duniyoyin nan na Burtaniya Stephen Hawking, wanda ya yi ta nazarin maudu'o'i iri-iri da suka shafi duniyoyi, kama daga yadda sukan samu zuwa yadda sukan shuɗe su zama wani baƙin rami mai matuƙar zurfi wanda ake kira black hole, ya mutu yau ɗinnan Laraba yana mai shekaru 76 da haihuwa. Wani mai magana da yawun iyalinsa ya ce Hawking ya mutu salin alin a gidansa da ke birnin Cambridge, inda ya shafe shekaru gwammai yana aiki a matsayin shehin malamin lissafi a jami'ar Cambridge. Ƙasar Burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan Rasha, ciki har da korar jami'an diflomasiyyar Rasha 23, bayan da ta yi watsi da buƙatar Burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfurin ta zamanin tarayyar Soviet aka yi amfani da ita a Salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asiri.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.